haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin namu na yau Laraba 11 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Hadiza da muhimman kanun labarai.
To Aisha, gwamnatin kasashen duniya suna yunkurin daukar matakai don magance barkewar cutar coronavirus. Sannan kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu nasarori akan Senator Vermont wato Bernie Sanders. Haka kuma hada-hadar kasuwannin hannayen jari a duniya ta nuna an samu faduwa a kasuwannin Asia yayin da kasuwannin na Turai kuma aka ci riba.
To kanan labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kungiyar Amnesty International ta yi kira ga gwamnatin Najeriya akan batun cire sarkin Kano Malam Sanusi Salami da Sanusi na biyu akan mukaminsa.
Idan misali ana yin abu wanda ba daidai ba kuma sai a bari a cigaba ba, kama shi da aka yi bayan an cire shi daga sarauta aka je aka raba shi da haƙoƙinsa na ɗan adam, ya saba wa doka bai dace ba.
A can kasar Niger kuma da alamu dai har yanzu tsuguni bai kare ba akan batun almundahana na ma'aikatar tsaro, ko menene dalili?
Wannan abin da suka wadi shine wanda ake cewa secret defense, sirrin tsaron kasa, wanda bai kamata ka wadanshi makiyayinka ya san abin da ke gare ka. Ya kamata ma a ce ma mutane sun yi kuskure an kai kara.
To amma kafin duk waɗannan rahotanni bari mu ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatocin kasashen duniya suna yunkurin daukar matakai don magance barkewar cutar coronavirus da take ta yawan canjawa, wacce daga watan Disamba mutane sama da 118,000 suka kamu da ita, sannan ta kashe kusan 4,300 a kasashe 114. Kwayar cutar wadda ake yi wa lakabi da COVID-19 a hukumance ta fara bulla ne a China, inda jami'an kiwon lafiya a yau Laraba suka sanar da samun sabbin waɗanda suka kamu da ita 24. Yayin da hakan ke nuna ana ci gaba da samun raguwar masu kamuwa da cutar a China, a ƙasar da yanzu ta dakatar da zirga-zirgar mutane a birananta don hana yaduwar cutar daga wannan al'umma zuwa wancan, yanzu tana fama ne da karuwar sabbin masu dauke da cutar da ke zuwa daga wasu kasashe. Hakan ne yasa jami'an a Beijing suka bada umarnin duk wanda ya shiga kasar to sai an killace na tsawon kwanaki 14. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu nasarori akan Senator Vermont wato Bernie Sanders jiya Talata a zaɓukan fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a jihohi huɗu ciki har da muhimmiyar jihar Michigan. Biden, wanda wannan ne karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa cikin sama da shekara 30, yana ƙara tazarar da yake yi da ita ta zama wanda zai kalubalanci shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba. Bayan waɗannan nasarorin da ya yi a Michigan, inda ke da babban kamfanin ƙera motoci, da kuma Missouri da Mississippi, da waɗannan nasarori nashi, yana da matukar wahala ga Sanders, wanda ya bayyana kanshi a matsayin mai ra'ayin gurguzu, ya iya shiga gaban Biden a neman tikitin jam'iyyarsu ta Democrat na zama ɗan takararta. Hada-hadar kasuwannin hannayen jari a duniya ta nuna an samu faduwa a kasuwannin Asia, yayin da a kasuwannin na Turai kuma aka ci riba. Kasuwar hannun jari ta Nikkei a Japan ta tashi ne da faduwa zuwa 2.3 cikin 100. Ita kuwa kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da ƙasa da kashi 1. Kana kasuwar hannayen jarin Shanghai Composite a China ta fadi da ƙasa da kashi 1. A daidai buɗe kasuwar FTSE ta London ne da armashi bayan matakan da babban bankin Ingila ya dauka na rage kudin ruwa a wani mataki na rage mummunan tasirin cutar coronavirus. Kasuwannin Jamus na Faransa su ma sun yi armashi a lokacin da aka bude su. Alamomi a kasuwannin Amurka sun nuna za a samu faduwa ne a yau Laraba. A jiya Talata, manyan kasuwannin hannayen jarin Amurka da suka hada da Dow Jones da SP da Nasdaq sun ci riba da kashi 5 cikin 100.
Madalla, kafin Hadiza ta karanto mana kashi na biyu na labaran, bari mu duba taskar rahotannin namu, inda zamu fara da rahoton da ke cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su mutunta ƴancin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da suka shafi damar yin walwala da faɗin albarkacin bakinsa. Kungiyar ta Amnesty ta yi kiran ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Facebook, bayan da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Gunduje ya cire sarkin daga mukaminsa, ya kuma sa aka mayar da shi garin Awe da ke jihar Nasarawa, inda aka yi mai daurin talala. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntubi Isa Sunusi, jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar ta Amnesty International a Najeriya, inda ya mai karin haske kan wannan sanarwa da suka fitar.
So abinda muka ce a sanarwar da muka fitar shine cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta sani akan cewa halin da aka sa shi sarkin da aka tube Muhammadu Sanusi abu ne da bai dace ba, ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya, sannan kuma ya tauye masa haƙƙi. Najeriya ta sanya hannu akan kudurori da yarjejeniyoyi da yawa na kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Sannan kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi cewa kowane ɗan adam yana da ƴancin ya je inda ya ga dama, sannan kuma ya faɗi albarkacin bakinsa. To amma yanzu a halin da ake ciki, an saka shi sarki mai murabus a cikin wani hali wanda yake an raba shi da wannan haƙƙi nashi na matsayinsa na ɗan adam. Don haka muka ce ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba gwamnatin Najeriya ta dawo masa da haƙƙoƙinsa, a bar shi ya yi walwalarsa ta rayuwarsa. Idan ana zarginsa da wani abu ne, akwai kotu, akwai abin da doka ta nada.
Takamaimai, kuna magana ne kan yadda aka tsige shi ko kuwa matakan da aka ɗauka wajen killace shi a wani wuri?
Kamar yadda ka sani, ba ma magana, ba ma abin da ya shafi siyasa, ba ma shiga ciki. Saboda haka abin da ya shafi sauke shi, wannan mu ba shi ne, mu kungiyar kare haƙƙin bil'adama ne. Abin da muke cewa shi ne, shi tsohon sarkin Kano ɗan adam ne. Saboda haka mu mun ɗauka a kan cewar yana da haƙƙi yadda kowane ɗan adam yake da haƙƙi. Abin da aka masa na tsige shi wannan mu bai shafe mu ba, amma mu abin da muke cewa shi ne a matsayinsa na ɗan adam yana da wasu haƙƙoƙi da bai kamata a tauye masa waɗannan haƙƙoƙi ba. Kuma akan waɗannan haƙƙoƙi ne mu muke magana, muke cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta martaba, ta mutunta, ta yi aiki da kundin tsarin mulkinta wanda ya tabbatar da cewa duk ɗan adam yana da haƙƙoƙi da doka ta tsara, a tabbatar da cewa an ba shi haƙƙinsa.
Amma ba kwa ganin haka al'adar take, domin an sha sauke sarakuna a baya kuma akan kai sonoji a tsare su na ɗan wani lokaci?
Idan misali ana yin abu wanda ba daidai ba, kuma sai a bari a ci gaba. Tambaya ta ita ce, idan ana abin da yake ya saba wa doka, abin da yake ba daidai ba ana yinsa, sai mutane su ci gaba da yinsa. Sannan idan ka tuna lokacin da aka cire tsohon sarkin Gwandu Mustapha Jakolo ya je kotu a shekara ta 2013, kotu ta yanke akan cewar kama shi da aka yi bayan an cire shi daga sarauta, aka je aka raba shi da haƙƙoƙinsa na ɗan adam, ya saba wa doka, bai dace ba. Irin wannan tsare mutum da ake yi a kai shi wani wuri wanda yake can daji, a kai shi cikin ƙauye, a raba shi da al'umma, a raba shi da iyalinsa, kotu ta yi hukunci akan cewar ya saba wa doka.
Masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 da kuma kilohertz 11,530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger, za ku iya jinmu a tashar mu ta VOA Africa, zango na mita na 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Wata babbar jam'iyyar adawa a Mozambique ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kaddamar da yaki da ƴan bindiga a arewacin kasar, inda kungiyoyi masu ikirarin Islama suka dade suka tayar da kayar baya. Davis Simango, shugaban jam'iyyar MDM ta uku mafi girma a kasar, ya ce daukar wannan mataki zai sa kasashen duniya su kawo gwamnatin Mozambique dauki a gwagwarmayarta da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a lardin Cabo Delgado. Tun a shekarar 2017 dadar lardin Cabo Delgado da musulmai suka fi yawa ya shiga fama da hare-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi wadanda wasansu ke alaka da kungiyar ISIS. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya fitar da wata doka da za ta bayar da damar fara shirin sakin dubban fursunoni mayakan Taliban yayin da rundunar sojin Amurka ke fara janye dakarunta daga kasar wanda wani bangare ne na yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar ta Taliban da niyyar kawo karshen yakin da aka shafe kusan shekara wato 19 ana yi. Yarjejeniyar tsakanin Amurka da Taliban wacce aka sanya wa hannu a Qatar kwanaki 10 da suka gabata ta buƙaci dukkanin sojojin Amurka da na kawancen kasashe da su fice daga kasar a cikin watanni 14 masu zuwa bisa sharadin cewa kungiyar Taliban din za ta dauki matakan yaki da ta'addanci ta hanyar bin hanyoyin siyasa wajen warware takaddamar da ita wato da sauran masu ruwa da tsaki a Afghanistan. Wani mai magana da yawun sojojin Amurka kanar Sony Lajet rundunar sojojin Amurka a Afghanistan ta fara rage yawan sojojinta daga kusan 13 zuwa 8600 a cikin kwanaki 135 masu zuwa.
Ta gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. A yayin da jam'iyyar PNDS mai mulki a jamhuriyar Niger ke ikirarin ƙara yawan jami'an tsaron ƙasar a tsawon shekaru 9 na mulkin shugaba Isu Mamadu da zumar tunkarar kalubalen tsaro, wasu 'yan ƙasar sun bayyana takaici a game da abin da suka kira fallasa bayanan sirrin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemi Mumini Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Sukar da jam'iyyar ta PNDS ke fuskanta daga wasu 'yan ƙasa da ke zargin shugaba Isu Muhammadu da rashin taɓuka wani abin a zo a gani a fannin tsaro yasa shugabannin jam'iyyar mai mulki a cikin wata sanarwa suka fayyace wa jama'a wasu muhimman matakan da suka ce hukumomi sun ɗauka daga shekarar 2011 kawo yau, kamar yadda za a ji daga bakin Dawi Ahmed kusa a kwamitin zartarwar PNDS tarayya.
A lokacin na ya hau kujerar mulki a shekara ta 2011 yawan ja'amomin tsaro sun lumka, sojoji waɗanda ke da 10,803 yau suna 24,457, jandarmomi waɗanda muka samu a 5,320 yau sun kai 7,784, guards da mount sk a 6,989 yau sun kai 10,603.
Sai dai wasu 'yan kasar ta Nijar irin su Abdu Alhashi Idi na kungiyar fafutuka ta FSAN ba su ji daɗin yadda aka baje irin waɗannan bayanai ba a rariya, in ji shi.
Wannan mugun kuskure ne suka yi tun daga juri har aka zo rikon ƙarya na Salu Jubo, ai ba su taɓa jin ba an waɗi sojinan yawan sojinan Niger. Kama ana so a dasa karmami ne, karmami yana da suwa ba su da hujja ne don saboda wani suka shiga suke faɗin abin da ba a faɗi.
A nasa ra'ayi Malam Ibrahima Jakite na jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ɓangaren adawa, girman wannan magana ya kai matsayin da za a garzaya kotu don hukunta waɗanda suka fallasa sirrin ƙasa.
Wannan abin da suka waɗi shi ne wanda ake cema secret defense, sirrin tsaron ƙasa. Wanda bai kamata ka wade shi makiyayinka ya san abin da ke gare ka, kamar wannan an kai ƙasa an bar wuta, wannan shine ake cewa a tantala security da leta. Lalle wannan magana da suka yi ya kamata ma a ce ma mutane sun yi constitute an kai ƙara, ka gane ko da wanda suka faɗi wannan.
To amma kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmanu Muhammadu na kare dalilansu na bayar da waɗannan bayanai.
Dole a gwada ma mutane abinda wa'ancan mutane ke gwada ma 'yan ƙasa ƙarya ne. Masu abokan gaba ai sun yi kowa sanin yadda ƙasar Nijar take da yadda muke kashin su da wannan kayukan da gare mu. A kwanan nan gwamnati ta siyo sabbin jirage katakau na yaki wanda ake cewa helicopter, akwai abin da ake cewa avion da shas wanda ke kura yanda ke cikin minti 10 in ya tashi daga yamma yana kaji.
Rahoton cibiyar bincike ta Global Firepower na shekarar 2019 ya bayyana jamhuriyar Niger a matsayin kasa ta 25 a karfin soja a nahiyar Afirka, yayin da take matsayin ta 116 a duniya. Abinda cibiyar ta danganta da rashin kashewa ayyukan tsaro jimillar kudaden da hukumomi ke warewa domin wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Tuma sauraro a gogo mu annan Washington na cewa karfe 11:15 kuma lokaci da zan gabatar muku da shirin ciwon kyamace. Assalamu alaikum masauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari karshen tattaunawar da muka fara tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. Kuma za mu tashi ne akan ansar Saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin a yanayin aiki a India da Najeriya. A yi sauraro lafiya.
Bambancin India da Najeriya shine mutanen India sun fi yawa amma akan na Najeriya. Sai dai asibitocin India suna da ma'aikata sosai. Misali a shift daya zaki samu ma'aikata nurses, zaki samu misalin guda 10 zuwa guda 15 waɗanda suke kula, saboda yawancin su ma waɗansu ma ba su da aikin yi. To gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata, saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa. Patient sun muku yawa gaskiya, ba su da ita sosai kaman mu.
To malama Khadija, ko zaki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka?
Gaskiya ya sha bamban. Misali a Najeriya, kaman yadda kuka yi bayani a baya, kayan aiki da wajen karban haihuwan ma duka wani abu ne, tunda har yanzu ya still developing da sauranmu. Nan daga ranar da kai registry ma, yadda za su tarereye ka, yadda za su karbe ka, za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so. Haka kuma ka zo haihuwan rarraki, duk wani abu da za su maka na ya even things ɗinka, duk za su nuna cewa suna tare da kai, ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata. Wannan kuma saboda suna tsoron dokansu, in wani abu ya faru da kai su ma za su shiga matsala. Najeriya mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Ka yi aikin ne baka yi ba, ka zo baka zo ba, wata ya yi za a baka kuɗinka. Wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da kai yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗinka. Kuma idan baka yi yadda ya kamata, ba za a karɓi license ɗinka. To yanayin saka ido ne ya sa mutane mu suna bari daga Najeriya, suna aiki a Najeriya, su bari su zo nan, kuma dole su bi dokan nan ɗin, saboda ne, saboda amma a Najeriya, saboda
kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki, banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki.
Shine su tabbatar cewa duk wani ma'aikaci da suka ɗauka ya yi abun da aka ɗauke shi ne. A tabbatar a saka ido a duba cewa ya yi abun da ya kamata a yi, wannan ma zai kawo sauƙi. Tunda same mutanen Afirka ɗin suna zuwa ƙasashen waje, suna nan birtik, yawancin ma'aikatan ma in ka duba za ka ga irin wannan na Afirka ne ma suka fi yawa. Amma kuma suna bin dokoki ne, ya sa saboda ne ana sa ido. In ba su bi ba za a kore su, za ma a iya kwace license ɗinsu kwata-kwata, ba za su iya aiki a ko'ina ba.
Malama Saratu.
Kamar yadda tace ɗin gaskiya, rashin wani
tsari
da za ya kasance yana sa ido a kan ma'aikatan, cewa tun da misali mu a Najeriya, idan za a ɗauke ka aiki, babu wani abu da ake baka na kaman a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka. Misali, babu wani tsari na ce wato wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza, saboda haka in mun ɗauke ki aiki, ki a matsayinki na nasga, abubuwan da muke expecting daga wajenki za ki aikata. Sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce, kuma babu sa ido, bayan ba mu da ƙa'idar a rubuce, saboda haka in mutum ma ya zo shi ya zo aikin, a'a ya zo shi ya yi abin da bai kamata ba ne,
ba wanda ya sani,
saboda ba a bibiya ana gani. To inda a ce ana bibiyan kuma, inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa zaka yi clocking in a ga cewa kai aiki sannan kana da abubuwa da zaka rarrike a matsayin ki na notice da zaki ki amfani da su da za a ga cewa kin yi aiki kaza maybe za a assign miki patient kaza a ce ke ce zaki kula da wannan patient a wannan shift din duk akwai tsari irin wannan to amma mu babu wannan tsarin gaskiya kawai in an dauke ki kawai ana expecting komai zaki misali dinga a Najeriya za a dauke ki aiki a matsayin ki na nurse a wani lokacin ke zaki aikin ki na nurse zaki aikin likita zaki aikin cleaner zaki aikin dalla zaki aikin psychologist
wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa
ina nufin ba wai ma'aikatan jiya ka ba kowa a asibiti suna da wannan burden din misali wani lokacin zaki ga an aiko likita zai ya kamata a ce ka zo kai wani abu kaza sai ya dige kuma da wani aiki da wanda baya cikin ma tsarin aikin sa saboda me saboda babu wanda zai yi wannan aiki
to kullun ana kukan cewa ya kamata a samu karin mata a fannin kula kiwon lafiya yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukan su kamar yadda ake bukata
gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikin sa misali a ce ga ka'idoji da in aka dauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaciya jiya ko a matsayin ki na ongozo ga tsarin aikin da zaki ga abin da ake tsammanin zaki achieving a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din sannan kuma ya kasance akwai sa ido akwai kuma bibiya kin ga yanzu a nan Turai kowace rana sai an yi management meeting a kowane award na jiya za a ga cewa yaya aikin yake ya progress yake ya me problem ya za a magance waɗannan matsalolin sannan abu na gaba kin gane ba mu da ma'aikata sosai isassu a halin yanzu kuma ana graduating nurses sosai da likitoci sosai amma yanayin gwamnatin mu ya sa ba ma a daukar su aiki suna nan a zube a gida bayan kuma asibiti ana nan ana kukan babu ma'aikata a tabbatar an yi equipment asibiti da isassun ma'aikata sannan an yi kokari an samar da kayan aiki idan har aka yi haka kuma za mu so mu hawa feti
Dr. Khadija
a fitar da kara a dan shi ne gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amari a gyara asibitocin mu a saka kayan aiki sannan kuma yawanci daukan aikin mu ba muna yi based on merit bane
ba a bin cancanta
muna duba wa kaskani abin da yake kashi mana abun nan sosai don me zaka gaga wanda ya cancanci yayi wannan aikin sosai amma ba a baki ba saboda bai san wani a wajen ba zaka ga wani wanda ma san ta ina zai fara ba amma saboda ya san wani a wajen an dauke shi an baki abun da yake kace ni sannan kuma na biyu akwai wani abu da nake gani a Najeriya kaman kuskure ne to sai muke wanda duk asibitoci da ka duba na gwamnati zaka ga wanda ko ba na gwamnati ba ma private zaka ga cewa hospital management din doctors ne yawanci suke yi da harkokin gudanar da asibitin gaba ɗaya zaka ga cewa likitoci ne suke yi wanda ni wannan ina ganin shi babban kuskure ne don me likita ya karanta harkan likita ne bai karanta gudanar da harkan asibiti ba wannan akwai special wanda sun karanta hospital management su ya kamata ana ba ma amma kuma yadda aka sa abun din a Najeriya aka maida shi likitoci ne komai duk wani mukami babba da ya danganci harkan asibiti zaka ga likitoci ne kaman yanzu misali a ce Minister of Health a Nigeria babu wani qualification da ka isa a harkan health ka kai wannan position na Minister of Health in dai ba kai likita bane wanda bai kamata ba ya kamata wa'annan ni a tunani na a ce hospital wanda suka yi nazari suka yi karatu ne zurfi akan bangaren hospital management su ya kamata a ba ma wannan harkan su za su san yadda za su gudanar su za su kai da ma'aikatan da za su dauka da kuma yadda za su tsara kundin aikin ya tafi cewa babu wani tangarda
Malama Saratu
Na'am
akwai abin da zaki dora akan abin da tace
abin da zan ce shine ma'aikatan jiya ya kamata su ji tsoron Allah su sani cewa wannan aikin wannan misali nakan ni kin ga misali nakan sanar da dalibai na tunda na fara aiki a jami'a kan ce musu wannan aikin da kuke yi zai iya kai ka wuta ko zai iya kai ka aljanna idan ka yi shi da kyau baya ga samun riba da zaka samu a duniya na albashi da daukaka da sauransu zai kuma sa ka samu rahmar Allah sannan idan ka yi shi ba daidai ba to ka ci amanar aikin ka ci amanar kasar ka ci amanar kuma mutanen da kake yi wa aiki mu sa cewa a ranmu in dai za mu yi aikin nan to lalle mu yi shi yanda ya kamata. Maimakon ya kasance kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba a wajen aiki. Shi mara lafiya ya kamata mu san cewa yana da matsayi, mara lafiya yana da kima, kuma dole ne a tarare shi, dole a ji tausayinsa, kuma a yi masa jin kai domin ya samu sauki na abin da yake damunsa, musamman mata masu naƙuda. Ciwon ma za ku ga cewa da cutar takan za ka ta dan samu relief dai saboda wannan kulawa da take samu daga ma'aikata.
Dr. Khadija,
kiran da zan yi ma mata cewa mu canza halinmu, mu gudu tare, mu tsira tare. Former U.S. Secretary of State, Madeleine Albright, a most of her speeches tana repeating wannan magana again and again, tana fi irin there is no special place, there is special place in hell for women who don't help other women. Cewa akwai wani waje na musamman a jahannama na duk macen da bata taimaki mace ba. Maganan ta gaskiya ne haka. Don duk macen da bata ji tausayin mace ƴar uwarta ba, to ina ga ba wanda za ta ji tausayi. Ko da namiji ne da tana nuna ne kawai don tana ga cewa akwai hanya da zai iya mata. Kuma darajar ka a society ma daukakan shi daban ne yadda aka ga kana treating mace.
Masu sauraro, da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon ƴa mace. Yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham, ni Aisha Mu'azz nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam. Madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce hakika matakin da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta ɗauka na tsige mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu, hakan san bai zo mana da mamaki ba. Domin dama mun san za a raina. Idan aka yi la'akari da yadda aka dade ana zaman doya da manja tsakanin bangarorin biyu, a don haka gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata kasancewa duk abin da ya ci doma to baya barin awi. Sannan ita kujerar mulki tamkar kujerar mai aski ce, dole ka sauka wani ya hau. Kuma ka sani cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya. Da ƙarshe muke kira ga mai martaba sarki da ya ci gaba da hankuri kamar yadda ya saba. Babu shakka Allah yana tare da masu hankuri. Mun gode. Sai kuma saƙonmu na gaba fito daga Alhaji Bukar Gursuma da Masa daga jihar Borno, ya ce babu shakka tsige Sanusi Lamidi Sanusi ya girgiza mutane da dama a Najeriya, ba ma jihar Kano kadai ba. Al'ummar jihar Kano, kar ku bari wannan ya raba muku kawuna. Ya kamata ku zama tsintsiya madaurin ki daya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce hakika yau saura kwana uku al'ummar ƙananan hukumomin Rijau da Magama mu shiga layi domin zaben cike gurbi na ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yankin namu. Da fatan za mu fito mu zaɓi nan takara da yadda ce ba tare da la'akari da jam'iyyarsa ba.
Kage da Abdulaziz Adli Toro. Yanzu kuma ga Hadiza ta sake dawowa da labarai amma a takaice. Yan sanda a Venezuela sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gwamnati a Caracas, wace jagoran 'yan adawa Juan Guaido ya kira. Dubban masu zanga-zangar ne suka taru a babban birnin Venezuela domin yin maci zuwa majalisar dokoki wacce ta koma hannun 'yan jam'iyyar gurguzu ta shugaba Nicolas Maduro. Kafin masu zanga-zangar su yi nisa da macin da suka yi ne, 'yan sandan kwantar da tarzoma suka katangi hanyarsu. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun mayar da martani ta hanyar jifan 'yan sanda.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na rana. Sai kuma can an jima da daddare. Mu sake dawowa cikin ikon Allah da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da wacce ta shirya ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham, sai injiniyarmu na wannan lokaci Dan Crofton, ni Aisha Mu'azz nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. Sai a gyara zama don sauraron shirin yau da gobe.